Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 3 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Ga Mahmud da kanin labarai.
To Aisha, kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsoffin takardun kudaden naira a kasar har zuwa 31 ga watan Disamba bana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Rasha tana cin karanta ba babbaka ba a Ukraine. A kasar Girka yau masu ayyukan ceto suka kawo ƙarshen neman waɗanda haɗarin jirgin ƙasa ya ritsa da su wanda ya yi sanadin mutuwar gomman mutane.
To kanin labaran kenan aka saurara. A babin rahotanninmu kuma za a ji matsayin kotun kolin Najeriya a game da wa'adin daina amfani da manyan takardun kuɗi naira.
The Supreme Court has spoken. I expect the CBN to comply. I expect the President to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken and we are...
Yayin da zaben wasu suke murna sakamakon nasarar da suka yi a zaben da aka yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, wasu kuwa sun dige dicece kuce har ma ya kai ga hukumomin tsaro tsoma baki suna masu cewa. Sannan yayin da 'yan Najeriya suke fama da matsin rayuwa sakamakon canjin kuɗi, za a ji yadda bankin Afirka ta tsakiya take shirin canja kuɗaɗenta. Ko menene dalili? Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin duniyar Amurka. Baya ga haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudaden naira a kasar har zuwa 31 ga watan Disamba bana. Alƙalan kotun 7 ne suka amince da wannan matsaya a yau Juma'a, inda suka ce gwamnati ba ta bada isasshen lokacin da za a kammala mai da tsoffin kudaden ba. Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara hada da wasu jihohi 12 ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin Najeriya na CBN ƙara. Bankin na CBN ya ayyana ranar 10 ga watan Fabrairu a matsayin ranar ƙarshe da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na 200,500. Da farko shirin daina amfani da tsoffin kuɗaɗen zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Janairun bana, amma aka ɗage zuwa 10 ga watan Fabrairu bayan ƙorafe-ƙorafe da jama'a suka yi ta yi. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Rasha tana cin karanta ba babbaka ba a Ukraine. Mambobin ƙungiyar ƙasashen 'yan hudu da suka haɗa da hadda Amurka sun gana ne a gefen taron ƙasashe 20 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi, inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makaman nukiliya ba.
If we allow with impunity Russia to do what it's doing in Ukraine.
Blinken kenan yake cewa idan muka bari Russia ta ci gaba da yin abin da take yi, hakan zai aike da sako ga sauran kasashen cewa kowa zai iya yin abin da yake so ba tare da an kalubalance shi ba. A watan da ya gabata shugaban Russia Vladimir Putin ya jingine wata yarjejeniyar hana amfani da makamin nukiliya, kuma ya yi wa Ukraine barazanar kai mata hari da makamin. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kamfanonin kera makamai na Rasha na ci gaba da baje kolin makaman nukiliya a kasuwannin baje koli na duniya.
To in an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu garzaya Najeriya, inda 'yan ƙasar suke ci gaba da fuskantar matsin rayuwa a sakamakon canjin manyan takardun kuɗi naira. Kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewar za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun nairan har zuwa ranar 31 ga watan Disamba na wannan shekarar. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulrauf ta hada mana.
Mai shari'a Emmanuel Agimne ya karanta hukuncin kotun kolin da ya baiwa 'yan Najeriya damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin na naira 200,500 a ranar Juma'a 3 ga watan Maris da muke ciki, inda kotun ta yi watsi da bukatar da Attorney General na tarayyar kasar da na jihohin Bayelsa da Edo suka shiga cikin farkon shari'a na cewa kotun kolin ba ta da hurumin sauraron wannan kara. Kotun kolin ta kuma soke manufofin gwamnatin tarayya na sauya fasalin takardun kuɗin naira, inda ta bayyana matakin a matsayin yiwa kundin tsarin mulkin kasar na shekara 1990 da 99 kamar yadda aka yi wa gyaran fuska karan tsaye. Barista mai nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya.
Idan ana da kaddama tsakanin gwamnati da shugaban kasa, dama can ne ya kamata a je ita ce kotu wadda take tana raguwa wannan kaddama. Lantana wannan wanda yake karkashin sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya bude wanda zai shafi tattalin arzikin kasar gaba daya da kuma zamantakewar jin dadin jama'a gaba daya na kasa. Don haka a ba da hukunci wanda zai kawo nutsuwa da daidaito da kuma hankali a cikin da ake tafiya da kasar nan. Wannan wato kashedi ne ga gwamnatin tarayya. A rika girmama doka da goda. Gwamnatin Najeriya musamman shugaba Muhammadu Buhari sashi na 130 ya ce kai ne babban jami'in gwamnati, kai ne ke da alhakin tsabtace da'a da kuma biyayya da kuma yanda zai kamata a rika girmama hukumomi. Daidai da sashi na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin gida. Saboda haka shugaban kasa ya kamata ya kira ministan shari'a daidai da gurin ministan sashi na 147 da 174 a yi mashi magana cewa ya da
Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana jin dadin sa game da hukuncin kotun kolin.
To za mu yi hamdala ga Allah subhanahu wataala da ya sa yau wannan hukunci da kotun koli ta yi ya nuna ma al'umma cewa wannan abu ne wanda ya dami kowa da kowa. Saboda haka wannan hukunci da ta yi ba abin da za mu ce sai mu yi godiya ga Allah ko mu yi godiya ga waɗannan alkalai da suka nuna su ma suna tare da talakawa, suna tare da al'umman Najeriya. Kuma duka wannan hukuncin da suka bada su bakwai ne suka bada shi, babu mutum guda wanda ya kauce ma wannan hukuncin da aka yi. Don haka alhamdulillah mun gode Allah.
Malam Aminu Junaidu shine Attorney General na jihar Zamfara, inda ya ce
duk abin da muka nema kotu ta bamu. Na farko dai ta ce shugaban kasa lalle shike da dama ya ba babban bankin Najeriya umurni cewa su canza kuɗi daga tsohi zuwa sabbi. Amma kafin a yi wannan, kamar yadda muka yi magana kwanakin ba cewa sai an ba da extension sanarwa, wato notice wanda hankali ke kamawa ga abinda ta ayyana wanda za a ansa. Charging da anka sa cewa in ka an shi haye da kaza ga abin da zai biwa ba na charging zaka biya, kuma shi ma ko ta so ki tashi ba dai ba. Sannan ko ta amince cewa daga yau a cikin wannan tsakin kuɗi har 31 ga wannan shago 2023 in kallon sanadu mana watan 3 kenan, akwai ƙarin wata 9 daga yau.
Kano Agabi mai makamin SAN shine lawyer da ya kare waɗanda ake kara a gaban kotun wato gwamnatin tarayya, babban bankin CBN da Attorney General na tarayyar kasar, inda ya ce dole ne waɗanda ake kara su bi umarnin kotun kolin don mutunta dokar kasa.
The Supreme Court has spoken. I expect the CBN to comply. I expect the president to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken and we are bound.
Ko menene ɗan ƙasa ke cewa akan matsayin na kotu? Malama Rukayya mai sayar da fura da nono a birnin tarayya Abuja.
Eh to gaskiya naji dadin hakan sosai, a ci gaba da amfani naji dadin shi, amma gaskiya kwanakin bayan rashin wannan kuɗin kan gashi na kasuwar mu gaba daya tarwa sai mu dai gwamnati dai ta mana adalci ta mai dawar da kuɗin nan mu samu mu ba mu dan samu kasuwa kamar yadda muke yi da
jihohi 16 a ƙarƙashin jagorancin Kaduna, Kogi da Zamfara su ne suka shigar da ƙarar a gaban kotun kolin tun farko da ta soke manufofin kuɗin na gwamnatin tarayya, inda kotun ta ce an kuntata wa 'yan ƙasa da ba su ji ba su gani ba. Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya, bankin CBN da Attorney General a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tara. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
To jama'a, a girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a kasar, wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya rutsa da su a yau Juma'a.
Taupio bitan a sotto vagoni an tonivelle sitensi kushidi.
Wannan sautin muryar wata mahaifiya ce da danta ya bata a hadarin jirgin take korafi. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar na Athens da wasu biranen na Girka. Kazalika kungiyoyin ma'aikatan jirgin kasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin kasa. Wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ranar da haɗarin ya faru ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. ‘Yan sandan girka a ranar Laraba sun ce ma'aikacin zai fuskanci tuhuma kan yin sakaci da aiki. A ranar Talata haɗarin ya faru a yankin birnin Tempe mai tazarar kilomita 380 da Athens babban birnin ƙasar ta girka. Jami'ai a Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rautuni da ke nuni da cewa kaman na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasar suka yi wa jami'an diflomasiyyar Amurka a Tunis. 'Yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga a ranar Asabar, amma gwamnan Tunis babban birnin ƙasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba, yana mai zargin 'yan adawa da yi wa jami'an tsaro zagon ƙasa. 'Yan adawan haɗakar ƙungiyar da ake kira National Salvation Front sun ce an kama aƙalla mambobinsu 12 kan zarge-zargen da ke da nasaba da siyasa.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, duk da yake tuni aka kaddamar da wasu 'yan takara da suka samu galaba a zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar Asabar, alamu na nuna abin bai yi wa wasu 'yan siyasar daɗi ba, inda suka ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya da zarge-zargen juna tsakanin manyan jam'iyyun hamayya da a wasu jihohi. Wannan na zuwa ne lokacin da jam'iyyar PDP mai mulki a Sokoto da babbar jam'iyyar adawa APC ke nunin juna akan zargin tayar da rigima lokutan zaɓe, har aka kai ga soke wasu rumfunan zaɓe, abin da ya sa babu mai murna da zaben. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton da ya haɗa mana.
Dubban ɗaruruwan masu jefa ƙuri'a ne ba su samu damar yin zaɓe ba, saboda wasu dalilai da suka haɗa da tarar da rigima a rumfunan zaɓe da ake tumar 'yan bangar siyasa da yi a wasu jihohin Najeriya, lamarin da ya sa aka soke sakamakon zaɓe a waɗannan rumfunoni. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, lamarin ya sa an kasa ayyana ko ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa uku a zama wanda ya lashe zaɓe, da kuma da yawa daga cikin 'yan majalisar wakilai, abin da haifar da zarge-zarge da tayar da jijiyoyin waya tsakanin jam'iyyun APC da PDP, inda jam'iyyar PDP ce ta fara kokawa, kamar yadda shugabanta na jiha Bello Aliyu Gwaranyo yake shedawa manema labarai.
Bai yiwa a ɗauko tsari wanda zai hana abinda dokar ƙasa ta yarda da mutunci. Dokar ƙasa ta ba dama lokacin zaɓe kowa shi ne tuni zaɓe abin da ka so, amma wasu mutane sun ɗauko matakin hana mutane su yi zaɓe wasu ka so. Ana cin zarafin mutane, ana hana mutane su yi zaɓe, to wannan yana cikin abin da mun kusa mu fata da mutane jihar Sokoto. Da yadda Allah, zaɓen da za a yi na gwamna a mu hana duk wani abu da an kai wancan lokaci muna yi shi.
Ita kuwa jam'iyyar APC ta bakin shugabanta Isa Sadiq Acida ta ce PDP kawai ta yi saurin kokawa ne, amma ita ce ke da laifin.
Wannan yaudarar da mutanen PDP suke yi mutanen jihar Sokoto, ta gaji mutanen Sokoto sun gaji, ta ishe su. A matsayin su na gwamnati ya kamata a ce suna da faɗin gaskiya ba ƙarya da zalunci da cin amana da ƙirƙiro abubuwa waɗanda ba ka suke ba. Duk wanda a ɗan jihar Sokoto an sani, kuma ya sani, ya san waɗanda suka ƙirƙiro ko kuma suka yi dalilin aka zo aka kashe akwatuna, aka hana a yi zaɓe, aka yi abubuwa, aka tafka magudi, aka tafka abubuwa na ban takaici.
Har yau jam'iyyar ta PDP a wani taro da ta sake gudanarwa ta ce ta ɗauki mataki na hana sake faruwar cin mutunci da ta ce an yi mata, har gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambol ke faɗar cewa
kowane mataki za a ɗauka, kowa ya fito ya tabbatar cewa ya jefa ƙuri'a shi, kuma idan an jefa ƙuri'a kada a ɗaga, idan an ga wani shaiɗani ya zo a kama shi a ɗaure shi har ya shige. Kun ji abin da ya ce ko?
Ita kuwa jam'iyyar APC ita ma ta ce ta ɗauki mataki don kada a sake mata sakiyar dabaruwa tamkar yadda aka yi mata a zaben da aka gudanar a makon jiya.
Jama'a ba saboda su suna so a zauna lahiya, 'yan tsirarun mutane suna zuwa suna aikata ɓanna, ana ji ana gani. Muna kira ga jami'an tsaro da su fito su tabbatar da irin waɗannan abubuwan bai koma faruwa ba. Za mu tabbatar da cewa duk wanda ya aikata wata ɓanna za mu ba shi ga hukuma domin ta kuɗa shi.
Don kafin waɗannan zaɓukan dai, sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi wa 'yan siyasa gargaɗi, kamar wanda mataimakin babban sifetin 'yan sanda mai kula da yankin arewa maso yamma Muhammad Inuwa Hafiz ya yi a Sokoto.
Domin duk wanda ya nemi ya kari ya yi wa dokan Najeriya karan tsaye, to fa babu wanda za mu ragawa. To saboda haka domin maganin kar a kuma, to kar ma a fara shi.
da yake ranar 11 ga wannan wata ne za a saki fitar rumfunan zaɓe. A iya cewa wannan ya zama ƙalubale ga mahukunta su tabbata ƴan siyasa ba su baiwa Najeriya kunya ba a idanun ƙasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To an gaishe ka Muhammad Nasir. Yanzu kuma bari mu leƙa Kamaru, inda bankin yankin Afirka ta tsakiya ta kaddamar da tsarin janye kuɗaɗe da aka buga shekara ta 1992 a yankin ƙasashen Afirka ta tsakiyan, waɗanda suka hada da Gabon, Kamaru, Equatorial Guinea, Central African Republic da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ga Maimunatu Sa'idu da rahoton.
Tsare-tsaren da aka kaddamar a yayin taron kwamitin ministoci na yankin Afirka ta tsakiya wanda aka rantaba hannu ranar 7 ga watan Nuwamba, daga wannan ranar Laraba masu riƙe. Tsare-tsaren da aka kaddamar a yayin taron kwamitin ministoci na yankin Afirka ta tsakiya wanda aka rantaba hannu ranar 7 ga watan Nuwamba, daga wannan ranar Laraban ne masu riƙe da takardun tsofin kuɗaɗe na shekara 1992 za su iya gabatar da kansu a gaban cibiyoyin bankuna da ke yankinsu ko kuma a ma'ajiya na biya, tare da kuɗaɗen da za a yi musayarsu da kuma ID card ɗinsu. Mun nemi mu ji daga bakin farkon mataimakin daraktan bankin Emmanuel Ko Asafo.
Premier objectif, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les contrefacteurs.
Mun yi haka saboda mu tserewa waɗanda suke kirkiran kuɗaɗen jabo ta hanyar kyautata takardun kuɗin, samar da ingancin tsaro na zamani da shi an wahala wajen yin jabon, da ƙayatar da launin da tsare yaɗuwar mummunar kuɗin a yankin CEMAC. Manufarmu kuma ita ce inganta ingancin zirga-zirgan kuɗaɗen ta hanyar samu a hankali. Za a maye gurbin tsofin kuɗaɗen na 2002 ga sabbin kuɗaɗe 2020.
Le plus souvent usé, pas de bien neuf de la gamme 2020.
Mun yi tattaki izuwa ga masanin tattalin arziki Mr. Diedone Esumba, ya yi wa VOA bayani kan musayar tsofin takardun kuɗaɗe na da muhimmanci. Canjin kuɗin alama ne shede a zahiri ƙa'idodin sun kasance iri ɗaya a bayyane yake.
Donc en fait l'idée reste la même, donc le principe reste le même.
Sabbin kudaden da suke waje sun kunshi abubuwa da yawa don tabbatar da dorewar su da iyakance yin jabu. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru.
To gaida Maimunatu Sado. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ta 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Mahmud ya ci gaba da gabatar da shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taya al'ummar Najeriya da zaɓuɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaɓa munnan lashe zaɓen da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalu. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taya al'ummar Najeriya da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaɓa munnan lashe zaɓe da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Wata sanarwa dauke da sa hannun kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ita ta mika sakon taya murna ga 'yan Najeriya da Tinubu. Ned Price ya ce wannan zaɓe da aka yi gobeya na nuni da cewa Najeriya ta buɗe sabon babi a siyasarta da tsarin demokradiyya. Price ya ƙara da cewa 'yan takara uku da ke gaba-gaba sun taka gagarumin rawa a jihohi 12, wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar Najeriya. kuma hakan a cewar Price alama ce da ke nuna an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin masu kada kuri'a. Ned Price ce mun fahimci cewa 'yan Najeriya da dama da wasu daga cikin jam'iyyun siyasa sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda aka tafiyar da zaben dangane da tangaɗin da aka samu, wanda wannan shine karan farko da aka yi amfani da wannan tsari. Ya ce 'yan Najeriya na da ikon su nuna damuwa kan abin da ya faru kan yadda aka tsara gudanar da zaben. Mu ma mun bi sahun sauran ƙungiyoyi masu sa ido a zaɓe wajen kira ga hukumar zaɓe ta INEC da ta ƙara inganta fannonin da ke buƙatar gyara gabanin zaɓen 11 ga watan Maris da za a yi na gwamnoni. Amurka ta ƙara da cewa akwai hanyoyi da doka ta tanada idan mutum bai gamsu ba. Tana mai cewa muna kira ga dukkan 'yan takara ko jam'iyyar da take da ƙorafi da su bi waɗannan hanyoyi da doka ta shimfiɗa. Muna kuma kira ga dukkan jam'iyyu, 'yan takara da magoya bayansu da su guji tada husuma ko kalaman da za su iya tunzula jama'a a daidai wannan lokaci mai sauƙaƙiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau ya jinjina wa ƙungiyoyin fararen hula da manema labarai kan irin rawar da suka taka wajen gabatar da muhimman batutuwa ga al'ummar Najeriya. Sai dai Amurka ta nuna damuwa kan rahotanni da suka yi nuni da cewa an kai wasu hare-hare kan 'yan jarida a lokacin zaben. Tana mai kira ga gwamnati, jami'an tsaro da 'yan siyasa da su riƙa mutunta irin rawar da 'yan jarida ke takawa. Daidai ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party a Najeriya, Peter Obi, ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don ƙwato nasarar da suka samu a zaben na 2023. A ranar Laraba, hukumar zaben Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. Tinubu ya samu ƙuri'a sama da miliyan 8.7. Abokin hamayyarsa na PDP Atiku Abubakar da ya zo na biyu ya samu sama da miliyan 6.9. Sai Peter Obi da ya zo na uku da ƙuri'a sama da miliyan 6.1. Sai dai yayin taron manema labarai da ya gabatar a Abuja a ranar Alhamis, Obi ya yi ikirarin cewa su suka lashe zaben, kuma zai bi duk wata hanya wajen ƙwato wannan nasara ciki har da zuwa kotu.
Please be assured that Daki and I, and indeed all of us, this is not the end, but the beginning of the journey.
Yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda ke cewar zai garzaya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa, inda ke cewar ina mai tabbatar muku cewa ni da Datti da ma dukkaninmu wannan ba shine karshen magana ba, amma shine mafarin samar da sabuwar Najeriya.
A gefe guda kuma shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP a Najeriya, Atiku Abubakar, ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar da hukumar zaɓe ta INEC ta sanar. Atiku ya bayyana hakan ne shi ma yayin wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya yi a ranar Alhamis a Abuja. Atiku ya ce na tuntuɓi shugabannin jam'iyyata waɗanda suna zaune a nan tare da ni da sauran 'yan Najeriya da ke sassa daban-daban. Mun kuma yanke shawarar cewa yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar Asabar akwai kurakurai da dama. Saboda haka ya zama wajibi dukkanmu mu kalubalanci sakamakon. Yanzu dai za a jira a gani ne yadda wannan lamari zai kaya, yayin da jam'iyyun na adawa suke kokarin garzayawa zuwa kotu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman Julie Levis Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To an gaishe ka Mahmud Lalo. Yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto muku wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Jabila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabin Rajau da Maimuna Aliko Autaka Pinta Yalwa. Suka ce yau za mu kira ne ga zaɓaɓɓen sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda Allah ya ba nasarar cin zaɓen shugaban ƙasar Najeriya, da cewa ya kamata ya rungumi kowa zuciya ɗaya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba, domin yanzu haƙƙin shugabantar kowa ya rataya a wuyan shi. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bashi ikon ne, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Comrade Ibrahim Laragabta da Comrade Iliyasu Yakubu Digawa tare da Comrade Ali Yahaya Jafar Unguru. Suka ce muna fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Amin. Hakika muna yaba muku sakamakon damawar da kuka yi da masu sauraron ku. Muna roƙon Allah ya kare mana ku a duk inda kuke. Mun gode. Sakon haɗin gwiwa daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, da Zakariya Musa Girgir da Abubakar Kawu Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Suka ce muna dadantawa al'ummar jihar Borno wanda itila'in gobara ya afkawa a babbar kasuwar Monday Market. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya mayar musu da alkhairi. Amin. Sakonmu na gaba daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna ya ce hakika mun ji sakamakon shugaban kasa inda hukumar zaben ta bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben. Daman Allah ya kaddara shi ne zai mai gurbin shugaba Buhari. A don haka muke addu'ar Allah ya sa zaben nasa ya zama alheri ga 'yan Najeriya. Allah ya sa ya riƙe kowa da hannu bibbiyu tare da yin ayyukan alheri da magance matsalolin da suka addabi al'umma. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Ya ce matakin da jam'iyyun PDP da Labour suka ɗauka na ƙalubalantar zaben shugaban ƙasa a gaban kotu. Hakan shi ne hanya mafi dacewa maimakon ta da hankulan jama'a da kuma ɗaukar doka a hannu.
An gaishe ki Zara Ufage. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudaden naira a ƙasar har zuwa 31 ga watan Disambar bana. Alƙalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsaya a yau Juma'a, inda suka ce gwamnati ba ta bada isasshen lokacin da za a kammala mayar da tsofaffin kudaden ba. Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara da wasu jihohi 12 ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin Najeriya na CBN ƙara. Bankin na CBN ya ayyana ranar 10 ga watan Fabrairu a matsayin ranar ƙarshe da za a daina amfani da tsofaffin kudaden 200,500 da farko. Shirin da yin amfani da tsofaffin kudaden zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Janairun bana, amma aka ɗage zuwa 10 ga watan Fabrairu bayan ƙorafe-ƙorafe da jama'a suka yi ta yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Rasha tana cin karanta babbaka ba a Ukraine. Mambobin ƙungiyar ƙasashen 'yan huɗu da suka haɗa hadda Amurkar sun gana ne a gefen taron ƙasashe 20 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi, inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makamin nukiliya ba. A watan da ya gabata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya jingine wata yarjejeniyar hana amfani da makamin nukiliya, kuma ya yi wa Ukraine barazanar kai mata hari da makamin. Jama'a a Girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga haɗarin jirgin ƙasa mafi muni a ƙasar, wanda ya sanadin motar mutum aƙalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da haɗarin ya ritsa da su a yau Juma'a. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na Athens da wasu biranen ƙasar ta Girka. Kazalika, ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu, da nuna rashin jin daɗin su kan yar gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa. Wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ne ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. Jami'ai a Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma zuwa anjima da darenku idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lathers Gresham, sai injiniya mu na yanzu Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam. Kada a yi nisa da akwatin radio, domin shirin yau da gobe yana nan tafe.